Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan shirin da Najeriya ke yi na karbar rigakafin zazzabin cizon sauro. Zazzabin cizon sauro cuta ce da ta dade tana addabar kasashen Afrika ciki kuma har da Najeriya, kuma cuta ce da ke yi wa rayuwar yara yan ƙasa da shekara 5 da mata masu juna biyu barazana. Hukumar Lafiya ta Duniya da sauran masu ruwa da tsaki sun samar da rigakafin wannan cuta da wani nau'i na macen sauro da ake kira Anopheles ke haddasawa. Tare da ni a cikin shirin akwai daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na Hukumar Lafiya mata kin farko ta ƙasa Dr. Abdullahi Bulama Garba.
Mun ji wani labari cewa za a shigo da allurar rigakafin zazzabin cizon sauro. Shin yaushe Najeriya za ta karbi wannan allurar?
Kici an ji labari mai dadi. Saboda mu tunda aka kama wannan hukuma a shekara ta 1992, ɗaya daga cikin ayyukan da muke yi shine wato abubuwan da yake ya shafi to jama'a. Shine babban mu aikin mu. Kuma ba ma Najeriya kadai ba, Afirka da kuma duk wasu kasashe wanda suke da yanayi irin Afirka, kasashe ne wanda suke fama da zazzabi wanda yake sauro ne yake yada shi. Wannan ya zama mana a matsala, yana hana yara zuwa makaranta, yana hana ya mutane zuwa wajen aiki, da zuwa gona, da zuwa kasuwa. So ba ya shafi kawai lafiya kadai ba, har da bangaren tattalin arziki. Kuma shine sau da yawa za ga koda mun zo an ce a ga magani na wasu bangare, ga mutane sun ce a me yasa ga malaria ne yake damun mutane, a me yasa za mu zo maganan folio, ko za mu zo maganan kyanda, ko za mu zo maganan wani abu bayan ga malaria ta damun mutane. Koda muna faɗa mutane cewa muna aiki da ilimi ne, abin da kake da shi za ka iya. Duk mun san da cewa akwai malaria, akwai kyanda, akwai sarki haƙora da wani waye, to amma mukan yi aiki da abin da muka samu. Wannan shine yasa Hukumar Lafiya ta Duniya wanda ake cewa WHO da sauran masu taimakawa aka dukufa wajen neman rigakafin ita wannan wato malaria. Kuma an shayin yunkurin cewa a samu din, to amma saboda yanayin ita ƙwayar cutar kala-kala ce, sannan kuma takan canja yanayi, shine ya dauki tsawon lokaci. To amma alhamdulillah yanzu magana da muke duk duniya an yadda an samu ingantaccen allurar rigakafi na malaria. To yanzu abin da ake ciki har yanzu dai ana kamar da aka yi na COVID-19 ne, duk abin da aka ce sabo ne, kin ga akwai rububi a kansa. Kuma har yanzu ba a yi shi da yawa yadda zai isa duniya gaba ɗaya ba, saboda haka yanzu ita Hukumar Lafiya ta matakin farko ta yi abin da ke cewa prioritization, wato ainihin a gano a ƙididdigo irin wuraren da suka fi kamarin abin da kuma yi wa mutane a ba su muhimmanci. To Najeriya tana daga cikin kasashen da za a fara bawa wannan maganin allurar rigakafi. Kuma maganin da yake muke yanzu na fito daga meeting da muke yi da shugabannin wannan Hukumar Lafiya wato ta Duniya WHO da kuma ainihin wato shugaban kula da yaki da malaria ta Najeriya wanda yake Federal Minister of Health take. To muna tattaunawa da har yanzu mu tabbatar da yaushe za ta shigo ba, ko kuma nawa za a kawo mana ba. Amma ina faɗa miki kamar yadda muka samu na COVID-19 da farko, sannan kuma ka zo ma duk ta ishe mu gaba ɗaya, ta isa ƙasar gaba ɗaya, ina tabbatar muke cewa mun fi kowa damuwa da cewa a yi aikin nan na malaria, saboda abu ne wanda ke ana samunsa a cikin jama'a da kuma Hukumar Lafiya matakin farko za ta iya, ko kuma ɓangaren aikinta ne, dama primary health care. Abu ne wanda yake ita malaria za a iya kula da ita a gida, ɓangaren gida, a matakin gida za a iya kula da ita a matakin asibiti ƙarami, sannan kuma za a iya kula da ita a matakin asibiti babba har zuwa asibitin koyarwa. To amma muna sa ran in dai za a same ta da wuri a gano dori, to lalle cewa matakin gida da kuma matakin asibitoci ƙanana za a iya maganinsa. Kuma babban abun yanzu shine in dai aka ce an samu rigakafin nan da kuma kula da wato muhalli, to shine dama ainihin babban maganin a rigakafin nan. To insha Allahu ba za mu ce gashi lokacin za ta zo ba, amma ba daɗewa ba za ta shigo Najeriya. Kuma ta shigo Najeriya za a ba jama'a. Kuma aka haifi yaro ma da malaria wani lokaci, sannan kuma malaria takan kama ba zancen cewa wai kai ɗan shekara ɗaya ne, ko ɗan shekara biyu, ko ɗan shekara 100, ko haka. Ba ta da wato border, ba ta da iyaka wajen shekaru na mutane. Ya danganta ga yawan maganin da izo shi. Kamar yadda muka yi na COVID-19, kaga duka zo ai he da muka kasar jama'a kashi hudu, muka fara cewa za a ba front liners, wato mutanen da suka fi wato shiga hadarinta, kamota kamar ma'aikatan lafiya da kuma irin kamar yan sanda da kuma wuraren da yake kamar prison haka, sannan kuma da mutanen da yake idan ta kama su din za ta fi musu illa, kamar masu wato yawan shekaru da kuma masu raunin garkuwar jiki. To haka ita ma wannan in ta zo za mu duba, ya danganta ga yawan ta in ta zo, in za mu duba mu gani sai mu fara da yara, da kuma mata masu juna biyu tunda su ne suka fi shiga hadari idan irin wannan biya uku kuma ko aka je kusan ma wato ga rasa rai. To ya danganta, yanzu dai mu zauna mun gama wannan ayyukan ba amma lallai mu duba mu ga da yawan ta yake da kuma a halin da muke ciki a lokacin. Insha Allah ya zamu tsara mu ga ta ya zamu fara shi kuma ta ya zamu fara bayarwa kuma mutum nawa zamu fara bayarwa. Duk wannan shirye-shiryen yana kai in Allah da muna yake a kansa.
To kai maganar gyaran muhalli, shin akwai wani shiri da kuke yi na hada ƙarfi da ƙarfe da hukumar kula da tsaftar muhalli ta ƙasa domin ganin cewa an shawo kan al'amarin?
Eh, ai shi idan ka ce wato lafiya matakin farko wanda ake cewa primary health care, ai dama tun farko kaman kowanne irin aiki yana da ginshikin sa. Kaman gini ne ba za ka yi shi ba sai kana da foundation, ayin kuma benaye ne kin ga dole a samu pillars kaman wato za ka dora kai sannan kuma ka zo kai gini sannan ka zo kai rufi. To primary health care dama akwai abin da ke cewa intersectoral collaboration wanda yake kaman bangare da ya shafi lafiya. Yanzu misali ai duk magani da mutum zai sha idan aka ce baka da ruwa ba za ka samu lafiya. Kuma shine mata za ki ga cewa idan mutum jiya suka je asibiti da matsala farko ma ruwa za a fara dubawa. To shin gani ruwa yana cikin wannan aiki. Sannan kuma abinci, babu wani kwaya ko wata allura ko wata tiyata da za a maka a duniya da wai za ka samu lafiya kawai ka zauna ba tare da ka ci abinci ba. To kin ga shi mana cikin wannan aiki. To kuma haka mutum zai so irin a ce makwanci mai kyau, you know, har hanya mai kyau ma da iska mai kyau, duk wannan bangarori ne wanda yake sun shafi lafiya. To shi fi ka ce intersectoral collaboration, muna aiki da su gaba daya. Sai dai kuma kin san ba zai yiwu a ce yanzu kamar ni da nke na bangaren lafiya sannan a zo a ce ainihin yanzu in share mutane da gota ba. A misali ko ba zai zo ka a ce a dan je gida in ga cewa yaya sun tsaftace gidajensu, a sun yi waye sun yi har ba zai yiwu ba. To shi yasa muke ganin amfanin duba gari. Kuma wannan shine yasa muke ma wato karfafa gwiwan gwamnatocin jihohi da ƙaramin hukumomi su dawo da shirin duba gari. Domin duba garin nan a gaskiya na taimakawa. Lokacin muna yara ni nan in tunawa duba garin ya zo za a je tun daga bayan gari juji abu a share gutter, a share gidaje, har a zo cikin gida a duba randunan mutane, a duba daki, har ma za a zo matsayin ma a duba a ce bute bude baki a ga haƙwaransa ma da kuma irin farce. To irin wannan abubuwan idan ana kula da tsaftar muhalli da jiki, ina tabbatar maka ba malaria kaɗai ba, cututtuka da yawa masu yaɗuwa masu kawo amai da gudawa wannan duk za a rabu da su. To yawanci duk wannan rashin wannan ayyukan shi ke kawo ainihin wannan cututtukan nan. Kuma kin san malaria, muddin akwai ruwa a kwance, in dai za a samu ruwan da ba zai gudana a gida ba, ko da a kwano ne ko da a tire ne, duk wani abu dai za a bar ruwa ya kwana, to fa ba za a rabu da malaria ba. Wannan shine yasa zaki ga cewa duk inda ko da a cikin biranen mu inda zaki ga irin gota a bude ruwa a kwance to ya fi malaria. Amma idan kika je wuraren da ake cewa GRA inda gota take rufe, ina tabbatar muke cewa ba malaria. Kuma wannan shine bambancin tsakanin mu da kasashen da suka ci gaba. Banda ma yanayin sanyin da yake hana sauran rayuwa. A'a, ita kanta ma environment wato muhallin ba zai ba sauran ma zauna ba don babu ruwan a kwance. In ma kwance, in ma akwai, to a gudane yake kuma a rufe yake. To wannan shine abin da muke cewa. In fact, in ma za a samu ma wannan kadai, ba ma sai an je ga neman rigakafi ba. Wannan ma shine babban rigakafi ma malaria ma a rayuwa.
Kwanaki mun je America ta kan ba da tallafi wa Najeriya wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro. Shin wannan rigakafin da za a karɓa akwai wani tallafi ne ko kuma Najeriya ne za ta karɓo rigakafin ta za ta biya kuɗaɗen?
Ai, kamar yadda aka yi COVID-19 ko kuma ake cikin COVID-19 akwai muke cewa wato COVAX facility wanda yake wato kaman kungiya ne na su ainihin masu ba da taimako irin su Gavi suka hadu, wanda yake in ma wata kasa za ta ba da gudunmuwa zuwa wata kasa, to ana so a bi ta wannan kungiyar ba don wannan wajen a samu abin da ke cewa coordination, sannan kuma tabbatar da cewa duk abin da aka yi an bi ta hanya ingantacciya kuma an samu abin ingantacce. So shi ma wannan a yanzu dai shirin da ake shine hukumar lafiya ta duniya WHO ita ce take wato ba da shugabanci a bangaren wannan abu. Ita ta ya za ta haɗo maganikan ta kawo in kamfanonin su gama da kuma ta san in masa ya za a yi za a san da yadda za a shirya. Amma duk ba a je wannan matsayin ba yanzu dai duka muke wato ana cikin murna, ana ɗauki ne an samu abin saboda an daɗe ana neman abin. Kuma ya gallawo mutane kuma malaria tana ɗaya daga cikin cututtuka uku manya da suka halaka a jama'a a Afirka bayan ka bar irin su amai da gudawa. Ina tabbatar muke cewa malaria tana ciki saboda aka samu wannan rigakafin na malaria mu a wurinmu babban cigaba ne kuma babban nasara ce. Saboda haka muna nan muna sa ran lokacin za ta zo. Amma lallai a yanzu kam hukumar lafiya ta duniya ita ce za ta tsara cewa wani kasa za a kai, wani yawa za a kai, yaushe za a kai, kuma ya za a yi aikin. yanzu dai muna nan muna tattaunawa kai ba zo ga wannan conclusion din ba tukun.
To akwai wani shiri da hukumar lafiya matakin farko ta kasa take yi domin ganin ta wayar da kan jama'a game da wannan rigakafi ta zazzabin cizon sauro?
To ai mu babban aikin mu kenan. Duk wanda da mu ai san abin da ake cewa primary healthcare ai akwai wato ake cewa pillars wato ko ginshiƙai guda takwas wanda yake waɗansu sun mai da shi zuwa 11 wasu sama har zuwa 13 amma dai na farko ginshiƙin farko shine wayar da kan jama'a ga bada ilimi. Ina tabbatar muke da cewa wato cututtuka da yawa mafata akwai ma rahoto da nuna cewa an yi bincike cewa kashi 40 na cututtuka da suke yaduwa cikin jama'a ba iya maganin su ta hanyar bada ilimi. Na tabbatar muke musamman cututtukan da suke kawo amai da gudawa yada bayanai wayar da kan jama'a bada ilimi babban aikin mu ma kenan a primary healthcare. Idan mutane za su bi wannan ayyuka ko kuma wasu abubuwan da za a faɗa musu wajen shawara ina tabbatar muke da cewa amai da gudawa da cututtuka da yawa to ko diabetes nan ma dake damun mutane indai mutane suna fahimta kuma suna ɗaukar shawarar likita wajen kula da abinci kaman hawan jini a tabbatar da cewa mutum yana gudun sauro abin gishiri da kuma irin rage kiba haka to duk abubuwa ne wanda yake indai zaka bi shawara to zaka samu lafiya akai. To wannan shine babban aikin da muke yi ba ma kawai da saboda zazzabin malaria ba ayyukan da muke yi na primary healthcare wanda ya shafi kaman rigakafin COVID-19 rigakafin yau da kullun da ake yi sannan kuma da wajen kula da wato masu haihuwa da kuma irin masu goyen ciki duka mukan bada abin da ke cewa health education farkon ka je ka asibiti abin da fara yi maka shine baka wannan bayanan so wannan bayanan ya kunshi abubuwan da yake shafi ya faruwa ya shafi malaria da duk wani cuta wanda yake za ta iya yaduwa a tsakanin jama'a.
To yanzu wani jan hankali za ka yi wa jama'a musamman ma al'ummar Najeriya danganin irin rigakafin malaria nan ta zo sun karɓe da hannu bibbiyu?
Ita malaria to yadda ake yakinta akwai kune-rukune. Akwai rukunin da shafi muhalli mutum ya kula da muhallin sa ya tabbatar da cewa sauro bai samu ma zama ba balle ya haɗu har ya zo ya ciji mutum shi ne rukuni na farko. Rukuni na biyu shine a sa wani tsaiko tsakanin mutum da sauron shine kamar amfani da gidan sauro da kuma irin amfani da tufa masu ɗan kauri haka da zai hana sauro huda mutum. Sai akwai mataki na uku wanda yake ya shafi kaman wato amfani da chemicals wanda ake sa kaman su pesticide kaman su sulfates da sauran irin maganin sauro da ake fesawa wanda yake za a yi sa a gida wanda ake cewa indoor spraying sannan kuma ana yin sa ta sama wanda yake kamar helicopter haka zai fesa mutane shi wannan ma shi ma mataki ne sannan kuma sai mataki wannan na rigakafi. To kin gani abubuwa ne kamar guda biyar. To yanzu rigakafi diddawa antan suna nan didda yake dai ba a bada karfi sosai akan su ba ko kuma a basa bada inganci saboda mutane ba sa bada hadin kai. To yanzu wannan shine wanda yake na karshe kuma shine babba kuma shine wanda yanzu muke sa ran zai zo saboda haka abin da muke cewa jama'a shine ai in akwai yadda zaka ka samu lafiyan kanka ba tare da ka sha magani ba to kwanda a ce ka bi wannan hanyar ta fi sauki kuma na san nan zo ai ba haya tsaya na kokowa da mutane ba because in ka ce baka san wata cutar ba ba za ka ce ba wanda bai san malaria ba za ki ga ma cewa nan jika je ki kemis ba mutane kusan kowa ma likita ne da mutum ya ji zazzabi da ciwon gaba sai ya ce ai malaria ta kama ni sai mu je sha magani saboda haka ba ma tunanin ma wani za a je ga wani rigima wajen yada ta eh inda har ta shigo na tabbatar za a rubi a kai har a samu mutane jewa an samu an gina garkuwar mutane a bangaren malaria insha Allah.
Ta masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Asai da ce ka ce duniya Allah ta wani sani ba ana